أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم ثلاثة شا تقص أكني قوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan April. Haihuwa Annabi Isa alayhi salatu wassalam shekara 2022. Mun dawo za mu ci gaba da karatu alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akramuka Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Naam.
Bismillahir rahmanir rahim. Alladhi yu'minu bil mu'minina min anfusihim wa awwaluhum ummahatuhum.
Alhamdulillah, muna cikin suratul Ahzab, inda muka kwana akan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum jinahun fima aqatatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Bayan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana hukuncin dan rana da kuma yanda ya kamata a rinka kiran kowane mutum da sunan mahaifin shi, yin haka shine yafi adalci a wajen Allah, da kuma yafiya ga wanda suka kuskure daga fadin haka, da kuma tabbatar da laifi ga wanda suka gangancin kiran mutum da sunan wanda ba mahaifin shi ba. Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai yawan gafara ne ko mai jin kai ne, Allah ka gafarta mana ka ji kanmu. Bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya biye mana da wani hukunci, tunda dama ita surar Madaniyya ce za a yi ta jin hukunce daban-daban a cikin ta. Sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo muhimmancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda kafin saukar wannan ayat cewa idan mutum ya mutu musulmi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ya tsaya akan gawoshi aka daidaita sahu, sai ya tambaye sahabbai ya ce ana jin shi bashi? Idan aka ce a ba bin shi bashi, ya ce a dai tambaya jama'a, akwai mai bin shi bashi ko wanda ya san wani na bin shi bashi? In aka bintika aka ce ba mai bin shi bashi, sai manzo Allah ya ce a daidaita sahu, sai ya mai sallah. Saboda ita ka'idar sallan manzo Allah, in dai ya maka sallah kai dan aljanna ne. To ana cikin haka, wata rana sai aka zo kan wani sahabi, manzo Allah jama'a sahabbai an taru ana ganin salaha shi da kusantaka shi ga Allah sai manzo Allah alaihi salatu wassalam yace a alaihi dayn ana bin shi bashi sai yace eh ƙwarya rasulullah ina bin shi bashi sai manzo Allah yace akwai mai biya mai sabai aka waiga babu sai manzo Allah yace sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwan ku sallah manzo Allah ya juya ya tashi to wannan abin sai ta da masa habbai hankali sai wanda daga cikin sahabbai yazo ce ya rasulullah waye ke bin bashin aka ce wane ne yace to bashin ka ya dawo kaina ni zan biya maka manzo Allah yace yanzu shikenan shi wannan mamacin ya kubuta daga bashi bashi ya koma kanka eh kai wanda kake bin bashi bashi ya koma kan wane yace eh ka yadda zaka amsa hannun shi yace eh sai manzo Allah shi a daidai tsawo ummai sallah kaga nan hukunci ya tabbata kenan cewa duk wanda ake bin bashi manzo Allah bai mai sallah ko manzo Allah yana cewa sahibud daini ma'thurun fi qabrihi la yafakuhu illa qada'i dainihi manzo Allah ce ma abocin bashi wanda ake bi bashi ko da an kai shi cikin kabari to za a daure shi mala'iku za su daure shi ba abinda zai kwance shi sai an biya masa bashin shi kuma wata rana manzo Allah yana fadin falalar shahada sai yace idan mutum ya mutu a fagen daga Allah zai yafe mai zunubin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar da wanda ya abayyane da wanda ya koyi duk Allah zai yafe mai sai manzo Allah yake illa dai sai dai bashi ko da shahidi ne ake bin shi bashi to Allah ba zai yafe mai bashin ba sai dai idan an je ranar tashin alkiyama Allah ya iba cikin ikon shi ya biya mai bashin kaga bashi da yayi muni kenan to kuma duk da haka wasu hadisan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tare da mai cin bashi dan haka an ce an yi wani tabi'i sufi shi kullun da daddare in aka yi ban kwana sai ya ce da Allah wani ranta min kaza dan ya kwana Allah na tare da shi to ana cikin wannan da aka sai ya zama da sahabi ya mutu kafin a sanar da manzo Allah sai a tambaye mutane da Allah akwai mai bin wani bashi akwai mai da an ji sai yan uwan shi wasu mai sun ci bashi sun matsa ma kansu su biya tukunna a gaba manzo Allah dan a samu albarkacin manzo Allah ya mai sallah to ana cikin wannan da Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a budi manzo Allah ya samu arziki aka yi futuhati aka bude kasashe da yawa ya zama cewa humus ya taru sai annabi alaihi salatu wassalam wannan an zo za a yi sallar wani sahabi bako ne ma manzo Allah ya ji ya zai kabbara sallah kawai sai ne shi rasulullah ina bin shi bashin dirhami biyu sai manzo Allah ya ce to bashin ya dawo kaina yace kai ku sani ma daga yau duk mutumin da ake bi bashi in ya mutu to a zo wajena an shi kudin idan kuma ya mutu ya bar dukiya to magadan shi su gaji dukiyar to shine dan Allah ya tabbatar da wannan hukuncin sai ya saukar da wannan ayat ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim yace ai annabi aula shine yafi cancanta da yin abun arziki bil mu'minina ga dukkan mu'minai min anfusihim fiye da kawunansu ma'ana yanda manzon Allah zai yi maka abu to in kai za ka yi ba za ka iya maka kanka kaman haka ba to manzo Allah alaihi salatu wassalam a cikin abun arzikin da yake mana sai yake cewa misali na da misalin ku yanda kuke da ni da ku kaman wani mutum ne ya je daji sai ya tara ciyawa sai ya kunna wuta yace da ya kunna wutan nan da kwari da fari da sauran kananan abubuwa tunda sun ga haske ina suka nuho nan kuma da sun zo ba tsaya za su ba za su ta fadawa ne yace to kaga wanda ya kunna wutan nan in bai san sa halaka ga wuta ya kunna haske ya samu alheri ne to amma kuma dole da ya ga wata fara ta yi tsalle ya dauke ta ya jefa da ya ga wani kwaro ya taho ya dauke shi ya jefa manzo Allah ya ce to wannan hasken imanin da nazo maku da shi matsayina shine kuna kokarin ku zo ku fada cikin wutan nan, ni kuma ina kama madauran wandan ku ina rikewa ina jawo ku zuwa ga rama Allah, ku kuma kuna kokarin ku je ku fada cikin wutan nan. Da haka matsayin manzon Allah shi harisun alaikum ne bil mu'minina raufur rahim, me kwadayin rahama ku ne daga wajen Allah, kuma duk da haka me tausayi ne gare ku, me jin kai ne gare ku alaihi salatu wassalam. Wasu malaman tafsiri suka ce a annabi auladil mu'minin, abinda Allah yake nufi yana nufin duk wani abun alhairi da wata daraja da wani mukami da wani ikrami, to manzo Allah shine yafi cancantan matsayin wannan abu. Idan ka kalli a halitta, Allah bai halicci wani mutum kaman annabi Muhammadu ba. Lam yakhliqil khallaq khalqan mithlahu, Allah ne halitta tunda yake bai taba halitta kaman annabi ba, kuma da yake kaman annabi to nan gaba ba zai maimaita irin ta ba. La khalaqahu la khulquhu la aslahu, ba a dabi'ar shi ba, ba a sifar shi ba, ba a halayen shi ba, a halitta kenan. A dabi'a kuma Allah bai yi wani mutum mai dabi'a kaman dabi'ar manzon Allah ba. Shi yasa wani gurin ma sai yake ce mashi wa innaka la ala khuliqin azim, dabi'a ba ai kaman manzon Allah ba. Akwai khawasul hams, wasu abubuwa guda biyar wanda dan adam ke amfani da su. Akwai ji, akwai gani, akwai jin kanshi, akwai shafawa, akwai mu'amala. To wa'annan khawasul hams yanda Allah ya yi na manzo Allah to bai yi kowa kamar haka ba. Shi annabi alaihi salatu wassalam in a wajen kanshi ne, to manzo Allah yana jin kanshin abu fiye da kilomita fiye da mil 40. Da haka da manzo a kun taba mu'amala da manzon Allah, to idan ka taho zaka taho gunshi, idan ya rage sauran minti sauran mil 40 tsakaninku, to manzo Allah zai ji ihtisasin ka cewa ga kanan ka taho. Haka a wajen gani, manzo Allah yana gane abu fiye da kilomita 40. Wata rana ana zaune a Madina haka da al'asar, manzo Allah ya fito bakin masallaci, sai aka hango wani mutum daga nesa, hasken rana na tazulu bihi sarraf, hasken rana na wulkitawa da shi, sai ake cewa to ga wani mutum nan, ko mutum ne ko kuwa raƙumi ne. Sai manzo Allah ya ce a'a, mutum ne kuma ikramatu ne, dan aba jahalin ne, kuma ya zo ne zai musulunta. Idan ya zo ya musulunta, daga yau ku ƙara zagin baban shi. Ka ga nan gun karatu nawa ya fidda, ya gane daga nesa shi ne, to kuma ya gane abin da ke zuciyar shi, ya gane musulunta zai. Kuma in ya zo ya musulunta, har ya kafa doka da ya musulunta ka ƙara zagin uban shi, ba wani mahaluki da ke da wannan. Ko a cikin khawasul hams na manzo Allah, idan manzon Allah ya taba gaisawa da kai, to ko da ya rufe ido kuka gaisa da ka, zai ce wannan hannun ko mun taba gaisa. Haka nan in manzon Allah ya taba ganin ka komin tsawon shekaru, da ka zo kaga manzon Allah, sai ya ce ba kai bane muka haɗu gu kaza, akai kaza, akai kaza, akai kaza. Akwai Abu Haisama al-Ansari allazi lamazahu al-munafiqun hina tasaddaqa bi sa'it tama, lokacin da aka yi yakin Tabuk, shi bai tafi ba da wuri sai daga baya ya tafi. To ya taho sahabbai a tsakiyar rana, ga kaifin rana, aka hango shi daga nesa, sai sahabbai ana wancan waye wancan waye, sai manzo Allah ya makamashi ce kun Abu Haisama, kai Abu Haisama ne ke tafi. Tsakanin shi da manzo Allah da gun ya kai zango guda, kamar tafiyar safe zuwa la'asar, amma da aka hango shi manzo Allah ya ce Abu Haisama ne, kuma yana zuwa aka gane shi. To kuma a wajen ƙarfi na jiki, auladul mu'minina, shi manzo Allah yana da ƙarfin ƙato 40 ne. Shi yasa wanda sarkin kokowa ya nemi su kokowa, da manzo Allah ya cafke da hannu ɗaya ɗaga sai ya ce ban shirya ba, sai ya aje shi, ya ƙara damƙar shi, kai ana uku sai ya ce kai ƙarfin ubangijinka da girma yake. to ba karhin Allah bane, karhin wakilin Allah ne yaji. Haka nan a wajen gani kai hatta karfin kusantakan manzo Allah da iyalin shi yana da karfin mutum 40 ne, komai haka Allah ya bashi. To daga cikin wasu malaman sufaya ko suka ce a'a ai ka tsaya kana aunawa kana bata maka kanka lokaci ne, annabi aulabil mu'minin a wajen komai ne, annabi ya ce kowa komai. Lokacin da manzo Allah alaihi salam kamar yadda alƙali ya kawo a cikin ashfa, lokacin da manzo Allah na wajen sayyidina Halimatu Sa'adiyya yana da mustawan shekaru na kananan yara, dan shi ya girme kowa sai dai dan ya ba kowa haƙi, shi yasa yazo ya zama rayuwa irin ta kowa. Suna zaune da yara haka ana wasa, kawai sai wani ya daga kai sama yace kai ga wani abu nan, ana kallo menene menene, sai ga ashe mutane ne guda biyu suke tafi kowa da tasa a hannun shi, ai kaga sai gudu aka fashe shi ko manzo Allah alaihi salam kawai sai ya gyara zama. Da suka zo suka sauka sai ɗaya yace ma ɗaya, to ai ba mu iske kowa ba sai wannan, yace to ai watakila shi ne, yace shi ne, yace to auna mun shi. Sai kama kafadin manzon Allah, wayannan masu sauka guda biyu mala'ika Jibril ne da Mika'ilu. Jibril ne, Mika'il ne yace ma annabi, yace ma Jibril ba mu iske kowa ba, sai yace a'a mun iske ai shi, yace shi muna jin shi ne wannan, yace shi ne. Sai Jibril yace Mika'il to auna mun shi, sai mala'ika Mika'il ya kama kafadin manzon Allah ya jinjina, sai yace eh lallai shi ne, yace to ya kaji nauyin shi da halitta Allah baki daya, halitta Allah baki daya ya kaji nauyin shi da su. Sai yace ai da na auna shi din nan na sanya shi a mizanin Allah, na sanya halitta baki daya a mizanin Allah, na ga ya ninka halitta Allah so 40. Sai yace a ba shi bane fa ki auna, baka auna daidai ba. Ya ƙara auna yace ya ninka su 313, ya ƙara auna yace yace su ka maida su 313 ka auna, yace da ya auna su sai yace na ga nauyin su ya kai dubu, nauyin shi ya kai 120,000 akan ninkin duk halitta Allah baki daya. Daka manzo Allah aulabil mu'minin shine mafi cancanta da mu'minai, min anfusihim daga kawunan su. Wasu malaman kuma sai suka juya abin suka ce a aulabil mu'minina, tunda an ce bil mu'minina min anfusihim shine mafi cancanta ga mu'minai fiye da kawunan su. Ma'ana yanda mu'minai za su kare annabi, su ba manzo Allah dama, su tsara rayuwar manzo Allah, to su tsara annabi fiye da rayuwarsu, wanda a irin abin da sahabbai suka yi kenan. Akwai Abu Qatada wanda da aka je a yakin Uhud ta katame, manzo Allah na tsaye sai Rasulullah duka in ki kanka, da manzo Allah ya duku ya duka akan shi duk inda aka tullo ki biya he ba da bayan shi. Da aka zo aka fasa kafirai he zama kamar irin dabban nan da ake ce ma beguwa, nan takobi ta kafe, nan mashi ya kafe, nan kibiya ta kafe, sai da aka samu su kafiye da 70 a jikin shi. Amma ga sahabban ya rude cewa ke ku kauce kanku taba annabi, jini na zuba yana dauka shi, da ku kauce kanku taba annabi. Da hankalin shi da yace in ba mu ma annabi haka ba mu da uzuri akan shi. To aka sahabbai suka ba da rayuwar su wajen kiyaye manzon Allah. Annabi ya aulabil mu'min anfusuhu wa azwajuhu ummahatuhum. Haka nan matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma iyayen masu imani. Manzo Allah alaihi salam mata waɗanda aka ɗaura mai aure da shi suka zo gidan shi ya kwanta da su, su ne mata 11. Akwai waɗanda an ɗaura mai aure da su sun zo gidan shi bai kwanta da su ba, sun kai su 4, kaga 15 kenan. Haka nan kuma akwai waɗanda an ɗaura manzo Allah aure da su bai tare da su ba, akwai waɗanda ya nemi aurensu auren bai yiwu ba. Manzo Allah dai cikin wanda za a ce an taɓa magana aure da manzo Allah sun kai wajen mata 70 da wani abu. To amma dai nan sai malaman tafsiri suka ce to da Allah ya ce wa azwajuhu ana nifin wa'innan guda 11 Abdullahi dan Abbas ya ce a'a ana nifin su 15 saboda ya zauna da tara lokaci daya guda biyu sun yi wafati a hannun shi wa'innan kuma sauran guda uku kenan su kuma sun zo gidan manzo Allah ya kwanta da su amma an rabu wanda daga cikin su wanda aka rabu din nan akwai wanda bayan ta rabu da manzo Allah kafin ayar doka auren matan manzo Allah yazo sai ta je ta aure da ta je ta aure kuma sai aka samu matsala mijin nata ya jefe ta da zina yace wai ita ba ta yarda da shi Allah ne ya hana kawai rin kasa duwa da ita saboda alfaran manzo Allah sai yace wai ba ta yarda da shi tana zuwa tana zina to karshe aka kawo hukuncin ta manzo Allah ya tafi sai sai na Umar yace ai mata bulala sai wani yace baka gane ta bane matan nan ce ba da manzo Allah ya aura auren bai yiwu ba ya kwanta da ita ya rabu da ita sai na Umar yace ina mijin yake yace a canza hukuncin akan shi ya zaka yi ma matan manzo Allah kafafi Annabi ya rabu da ita ta aure wani yace ai alfarmarta tana nan tunda yanzu Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum to anan duk da haka malaman tafsiri suka ce to tunda Allah ya ce wa azwajuhu mata ya shi ummahatuhum iyayensu to dukkan maza su iyayen mata ne ai su iyayen maza ne sarkan mata koko iyayen kowa ne to an ta dai maganganu Imamul Qurtubi a cikin tafsirin shi yace a'a yace wannan ba ma mas'ala bace da ya kamata a juya akanta a duba kawai masdaran abun an ce wa azwaju shikenan kawai su iyayen mazan ne kuma iyayen matan ne kuma kazanto su haka a wajen wajibcin girmamawa yanda zaka girmama mahaifiyar da ta haife ka to zaka girmama matan Annabi fiye da haka yanda zaka bi innar da ta haife ka zaka girma matan Annabi fiye da haka yanda zaka mutunta su ka ji girman su a zuciya ba za ka aure su ba to wajibin ka ne kai ma matan Annabi haka saboda yanda Allah ya girmama su sun aure Annabi an ce akwai wata kira ta Ubayyu ibn Ka'ab wanda shi da yazo nan sai ya ce wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahu shi a kira shi haka ake karanta wa azwaju ummatu wa huwa shi kuma annabin abul lahum uban su ne anan ba ka san malamai in mutum malamai suka karatu kuma sai kuma su koma gehe su ta zagore zagore aka ce to yan an dauki wata kira ta wa huwa abul lahum to uba ne na suwa na al'umma baki ɗaya koko uban matan ne malamai ma haƙi wanda suka ce a uban matan shi ne dan in matan nan suka taba shi Allah zai kyale su wannan da dai layi ilimi ne ka san kwakula kwakulan malamai shi yasa in karatu yayin zurfi wani lokaci yake zama rigima a Allah subhanahu wataala ya ce a wa azwaju ummatul umma wa azwaju ummatu wa ulul arham Allah ya ce su ko ma abota zumunta ba'duhum awla bi ba'd a sashen su a wajen gado su ne mafi cancanta da sashi shi kuma wannan dalilin wannan lokacin da aka yi hijira sai ya zama akwai musulmi waɗanda ba su samu damar yin hijira daga Makka zuwa Madina ba wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wal ladzina amanu wa lam yahajiru ma lakum min walayatihim min shay'in su sun yi imani amma sun kaso hijira daga Makka zuwa Madina to wata rana cikin wanda ba su yi hijiran nan ba akwai dan uwan shi da ya yi hijira ya taho Madina to sai ya mutu ya kasa biyo Annabi to kuma ya na dau delegate daga Makka cewa to tunda dan uwan shi ya mutu shike gadan dan uwan shi duk a kwaso kayayyakin dan uwan shi a bada a kai mai a Makka ya fakin din Annabi kuma wai yanzu ya aiko a bashi gado shine Allah ya ce kai rabu da shi ya Rasulullah duk wanda ya yi imani bai yi hijira ba to ba ku da wani jidinci game da shi kada ku bashi gado to daga nan sai hukunci ya tafi akan cewa idan mutum ya kiyo hijira to idan ya mutu gadan shi can ƴan Makka su gada idan kuma ɗan uwan shi a nan Madina ya mutu ba za a bashi gado ba to ana ta tafiya ana ta tafiya sai Allah kuma ya ce ulul arham ba'duhum aw la ba'd fi kitabillah adaka ƴan uwa na zumunta su ne mafi muhimmanci da haka kenan wannan ayat ta shafe hukuncin waccan ayat ta amfali kenan da haka yanzu ko mutum bai yi hijira ba tunda makka ta zama gidan musulunci za a bashi gado wasu malaman suka tafi a haka wasu malaman kuma suka ce a ai ita yan an kalli ayat madaniya ce lokacin da sahabbai suka zo madina sun zo ne a fakirai ba su da komai duk sun baro dukiyoyinsu a makka to sai zama da aka zo nan madina manzo Allah alaihi salatu wassalam ya hada ƴan uwantaka idan ba ko dan makka ya zo sai manzo Allah ya kira dan madina ya ce na hada ku abokantaka manzo Allah ya ta hada wannan abokantakan su ko mutanen madina da Allah yake ce musu wai usiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa idan dan makka ya zo aka hada ka abokantaka da shi sai ka dauke ka kai shi gidanka idan ka kai shi gidanka nan dakuna ne na bulo da bulo an masa tiles an masa komai kana shirin zaka taso daga dakunan kasa ka dawo dakunan siminti to sai ka ce mu wannan a takaice sai wannan dan madina sai ya ce ma dan makka to wannan sababbin dakunan naka ne na baka su ni zan ci gaba da zama a na kasacce ai duyin duniya ce ya bashi kawai nabi kuma sai ya ce kaga mata na nan guda hudu eh wannan kaji dabi'arta kaji halayenta wannan kaji dabi'arta kaji halayenta wannan kaji dabi'arta kaji halayenta wannan kaji dabi'arta a cikin su wacce kake so in zan sake ta ka aura akwai sahabin ma da radiyallahu anhu shi da ya taji sai ya saki matan shi duka uku ya ce su gama idda idda suka gama idda sai ya ce to ya shi wannan dan makkan ya fara zaba wanda yake so in an aure ta shi kuma ya mai da wa'incan saboda kyautatawa to daga nan kuma sai ya zama har ya zuwa lokacin da aka yi yakin Badar su sahabban da kansu sai suka hada kansu suka rinka ba juna gado idan dan makka ya dan madina ya mutu kawai wannan da annabi ya hada su yan uwantaka ya ce yana daya daga cikin yan uwan shi ko yayan shi shi ma a bashi gado sai suka yi ta wasici da wannan suka yi ta wasici ko manzo Allah ya sani bai hana ba da yawa daga cikin sahabbai akwai ma sahabin da aka je yakin Badar dan uwan shi dan madina ya shahada bai da kowa da aka zo za a bashi kasan gado shi manzo Allah ya ce a ba ga dan uwan shi nan a bashi ya gaje shi kaga manzo Allah ya tabbatar da hukuncin to shi kuma shi ma da wannan ayat ta zo sai ta shafe wannan hukuncin cewa yanzu gado ga wa'inda Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizakara mithl hadhil unsay Allah ya faɗo inda za a ba gado to shi yasa Allah ya ce ulul arhami da aka ƴan uwa na zumunta ba a zo sashen su auladi ba'd su ne mafiya cancanta da an sa haƙƙi na ƴan uwan su fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah minal mu'minin idan za a irin wannan hukuncin daga mu'minai nan minal mu'minina malaman tafsiri suka ce al ansari kenan wal muhajiruna kuma su ne mutanen makka idan za a irin wancan hukuncin to daga yau Allah ya hana cewa dan makka bai da gadan dan madina bai da gadan dan makka ƴan uwa na zumunta su ne suke da gadan ƴan uwansu daga nan shi ma sai Allah ya yanke wannan hukuncin Allah ya ce kadai inda za su iya samun wani abu illa an taf'alu ila awliya'ikum ma'rufa sai dai idan kun yi wani abu na alhairi ga majidintan ku idan dan makka ya ga ya samu wani abu yana iya bada alhairi ga dan madina yana iya bada alhairi ga dan makka wanda ya yanta bawa inda ya yanta bawa bawan yana da magada bai da gado sai dai idan bawan nan da ya yanta ya dauki wani alhairi ya bashi ko kuma shi mai gidan ya dauki alhairi ya ba bawan in ba wannan ba babu wani abin da Allah ya halatta kana zalika fil kitabi mastura Allah ya ce wannan abu baki ɗayan shi ya kasance rubutacce ne fil kitabi a cikin wannan littafi na alqur'ani shi ne hukuncin da za a ci gaba da tafiya a kan shi wa'intan sauran hukunce hukunce an dakatar da su na'am wa
idza qala minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
فالحمد لله bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wa'incan hukunce-hukuncen, sai kuma Allah subhanahu wataala sai ya kawo darajojin annabawa, wanda su annabawa a suna suna da martabobi guda biyu, a muƙami ko suna da darajoji guda huɗu ko uku. A suna akwai annabi zalla, akwai annabi manzo. Shi annabi zalla, annabi wanda Allah ya haska mai tauhidi, kuma Allah yake aiko mala'ika yana zuwa yana tattaunawa da shi, yana ba shi umarni, amma Allah bai umarce shi yayi wa'azi ba. Wannan shine annabi zalla. Zaka iya samu ma annabi ne amma mata shi kafira ce, dan shi kafiri ne, shi ko yana tabautar Allah. Akwai kuma annabi mursali, wanda shi annabi ne kuma Allah ya aiko shi da manzanci, ko manzancin nan da ya aiko shi kuma ya ce ya kira mutane, wanda idan an dukkula su annabawa jumlatan, to ko a dan matso gaba ne a shigo, akwai guriya a dan yi gaba. Akwai a su annabawa jumlatan a haduwan malamai sun ce Allah yana da annabawa 100,000 da 20,000 da 4,000. Wasu gangama suka ce a 100,000 da 20,000 da 5,000, wasu suka ce ma da 6,000. To wa'innan annabawa suna cakuɗe ne da annabawa, da annabawa mursalai, da annabawa ashabu shara'i, da annabawa ulul azmi. To wannan sunayen su kenan. To akwai annabawa zalla, akwai kuma annabawa mursalai, sune annabawa guda 313, wanda dukkan annabawan nan 313 su kuma sun yi wa'azi, sun kira mutane zuwa ga Allah, wanda sun fara wa'azi daga annabi Nuhu, sun kare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. To daga cikin su kuma sai kuma a bayan 313, sai Allah kuma ya tace wasu masu daraja, wanda su annabtar su ta daro annabtan wannan 313, su ne wanda Allah ya kawo mafi wansu a cikin watilka hujjatuna aita na ibu zuwa dai wa minko, ga suna dai Allah na ta faɗin su a jere, su kuma annaba ne a cikin Qur'ani su 25. Su kuma wa'innan i annabawa ne, amma wasu su Allah ya ba su littafi, wasunsu kuma bai ba su littafin ba, amma ya umarce su su yi aiki da littafin wani annabi, kamar annabi Sulaiman da annabi Dauda. Annabi Dauda yana da zabura, amma annabi Sulaiman bai da littafi, don haka sai ya zama aikin annabi Sulaiman ya yi aiki ne da zabura annabi Dauda. Kamar annabi Haruna da annabi Musa, annabi Haruna annabi ne mursali amma bai da littafi, sai ya zama ya yi amfani da attawara. To haka suke, haka suke tafiya, haka suke tafiya. To sai zo bayan su kuma, sai Allah subhanahu wataala ya ware wasu masu daraja guda biyar, wanda su ne ake ce ma ashabu shara'i, mabuta shari'o'i. Ma'ana su kowanne Allah ya ba shi littafi, kuma da ya ba shi wannan littafin shi ya yi aiki da littafin, kuma a cikin wasunsu su kuma an ba su littafin ko ba su cikin wa'innan, kamar annabi Dawud a cikin daukar zabura bai cikin wa'innan wannan guda biyar din. Da haka su he ake ware su, ana ce masa su matsayinsu su ne ulul azmi min ar-rusuli, ma'abota girma daga cikin manzannin Allah. Su ne akwai annabi Nuhu, akwai annabi Ibrahim, akwai annabi Musa, akwai annabi Isa, da kuma annabi Muhammadu. To shine Allah subhanahu wataala sai yake nuna mana mahimmancinsu da mahimmancin saƙonsu, sai Allah yake bance su da ambato da alƙawari. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya rasulullah, ka tuna mana wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum, ka tuna mana lokacin da muka rikan mu annabawan Allah baki daya 100,000 da 20,000 din nan alƙawaransu, annabawan Allah baki daya alƙawalin da Allah ya dauka musu daban ne ba wannan alƙawalin ba an ce mi shine Allah yake cewa wa iz akhadna misa min wa iz akhadna min annabi a wancan ne wa iz akhadna min annabi ne lama ta min kitabi wa kuma summa jaa kuma rasulun ya take ne wa iz akhad alƙur'ani ne haka yake na'am latumi can ai farkon wai nake nema to shikenan da latumi nan nabi wala tansuranna qala aqaratu wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya rasulullah ka tuna mana lokacin da muka riki alqawli ga annabawa yayin muka ce masa yayin da muka ba ku littafin mu da ilimi kuna cikin kiran mutane sai kuma wani manzo ya zo muku idan wannan manzon ya zo ya za ku la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna wai shin za ku imani da shi kuma za ku taimake shi suka ce eh Allah za mu imani da shi za mu taimake shi in ya zo za mu dau annabtan mu maida cikin tashi Allah ya ce aqaratu wa akhadtum ala zalikum isri kun tabbatar da wannan magana cewa in annabin ya zo za ku aji annabtan ku za ku aji jagorancin ku za ku bi shi suka ce Allah mun tabbatar yace to dan haka fashhadu ku kafa sheda akan wannan alƙawalin da muka yi ni da ku ku kafa sheda ku gaya wa mutanen ku cewa ga alƙawalin da muka yi wa ana ma'akum min ash-shahidin kuma ni ma ina tare daga cikin masu sheda akan wannan magana to nan wannan shine alƙawalin annabawa wanda suka daukan mu Allah cewa kowanne annabi daga cikin annabawa da yana cikin annabtar shi kawai sai ya karo annabi Muhammad ya zo to yau idan aka ce mai annabi wani an yi kuskure sai dai a ce mai sahabi wani da maza Allah zai iske annabi Ibrahim in ka ce annabi Muhammad sai dai ka ce Ibrahim radiyallahu anhu Musa radiyallahu anhu Isa radiyallahu in ka ce nabiyullahi kai kuskure a lokacin saboda mai annabtar ya iso annabi Muhammad wata rana sai na Umar da yake shi ya iya rubutu da karatu an je wani yaki an dawo shin kawo kitan da aka debo na wani bayahude an debo har da wasu fatoci na attawara to sai na Umar da ya gansa haka sai ya dauka yana ta duba yana duba yana duba sai manzo Allah ya ce assalamu alaikum sai na Umar bai ji ba ya kawo shi assalamu alaikum sai na Umar bai ji ba assalamu alaikum Umar ya waye go sai Rasulullah wa alayka assalam wa alayka assalam sai Umar me kake karantawa ne ha hankalinka ya dauki so uku ina maka sallama sai wallahi ya Rasulullah na dauko littafin at-tawrani wanda aka samu cikin abincin ina karanta shine dawo hankali na manzo Allah sai fuske wannan fatocin annin shi nan nade yace ko Musa yazo yanzu ma wasi ahu illati bai yace ai ni ne shiryarka na hannuna ko Musa zai zo yanzu ba su zai bi ba ni zai bi ba abinda zai laushe shi sai dai ya bi ni sai na mariya ne bi afuwa gun manzo Allah alaihi salatu wassalam to wannan shine alƙawalin da Allah ya dauka na annabawa wa minka Allah ya ce da kuma alƙawalin da muka dauka daga gare ka malamai suka ce shine da Allah ya ce wa ma'asunaka illa ka fatal linnasi bashiran wa nazira manzo Allah ya dau mu Allah alƙawali ce Allah tunda ka aike ni zuwa ga duniya baki daya ni kuma ne maka alƙawalin ba zan sako ba sai na kai sakon duk duniya baki daya wata rana sahabbai an je yaki an dawo an danyi kwanaki haka ba a tafi ba sai ya Rasulullah yaushe za a tafi yaki rayuwa fa na tafiya ya Rasulullah kada ka koma ga Allah sakon nan bai isa ba manzo Allah ya ce haba ku kwantar da hankalinku la yablughanna hadha ad-din ma balagata ash-shamsu wal qamar yace wallahi wannan addinin zai kai duk inda rana da wata suka haska a duniya to da haka manzo Allah alƙawalin da Allah ya tsora mai zai isar da sako duniya duka kuma shi bai mu Allah alƙawalin zai isar da Allah bai isar ba yanzu baka da wani guri inda za a ce annabi Muhammad a ce wanne sai dai kiyayya ta sa a kiyar da shi wa min nuhin da kuma alƙawarin da muka dauka ga annabi Nuhu alaihi salam na isar da sako alqur'ani ya ga mana inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzar qaumaka min qabl an ya'tihim azabun alim da annabi Ibrahim shi ma an bada annabtashi annabi Musa shi ma an bada annabtashi annabi Isa kowanne ya dauma Allah alƙawarin zai isar da manzanci kuma ya isar da manzancin gurgurdan ikon shi Allah ya ce akazna minhum misaqan galiza hakika su wa'innan annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowanne daga cikin su mun daukan mashi wani irin alƙawali wannan alƙawalin mai kaushin gaske ma'ana cewa lallai lallai zai zai isar da sako kuma ya dauki alƙawalin zai isar da wannan sako to da haka wa'innan annabawa a daraja a gurin Allah in ka tattara halittar Allah baki daya babu mai daraja annabi Muhammadu daga nan wasu malaman suka ce sai annabi Nuhu sai annabi Ibrahim sai annabi Isa sai annabi Musa sai annabi Isa aka ce saboda haka ayat ta zo wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryama wannan duk in ka tara halittar Allah baki ɗaya babu mai darajar su ba wani mala'ika da ya darajar su ba wani dan adam da ya darajar su ba wani aljani da ya darajar su to bayan nan kuma an ce sai wa'ancan guda 25 din bayan 25 din nan sai 313 can bayan 313 can sai 100 da daga nan dai kuma daraja na ta tafiya har ta tsaya iyakar indal muslimin wal muslimat kowa na da darajar shi amma in banda annabawa kuma in banda ulul azmi na rusul in ka hada halitta Allah baki daya an ce ba wanda ya kai darajar malaika jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu su matsayinsu yanda wannan annabawa suke ulul azmi a cikin mutane su ma ka suke ulul azmi a cikin darajoji su ma daga nan in ka hada wancan annabawa 25 to su ma akwai mala'iku guda 10 wanda wajibi ne kowa ya san su to su ma suna da irin wannan darajar akwai jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu munkaru nakiru raqibu atidu radwanu malik wannan mala'ikun guda 10 wajibi ne duk mai imani ya san sunan su to an ce da haka su ma suna da kafada da daidai wa'innan annabawan guda 30 ko kuma guda 25 kai ga wannan biyar ga 20 in ka hada 25 kenan to haka dai maratibu ke ta tafiya har ya zuwa yanda Allah ya so shine Allah subhanahu wataala ya ce akazna minhum misaqan galiza lis-sadiqin Allah subhanahu wataala ya ce yayi wannan ne wannan alƙawalin da ya dauka mai tsanani ga wa'innan annabawa dan su kula da umarnin Allah yayi wannan ne liyas al-sadiqina dan Allah ya tambayi masu gaskiya an sidiqim game da gaskiyarsu masu gaskiya su ne annabawa sidiqim shine sakon da aka aiko su da shi ranar kiyama Allah zai kira annabi Adam Annabi Adam ya magana sako yace ya ubangiji na isar da sako yanda kace a isar da shi na isar da sako yanda ka fada sai ya kira mutanen Annabi Adam ina magana sako Annabi Adam ya zo da sako basu imani su ce i wanda basu imani su ce a'a sai Allah ya ce to ya akai harshe biyu masu imani su kawo dalile sai Allah ya ce to wa zai yanke hukunci mutanen Annabi Adam ce mutanen Annabi Muhammadu su za su yanke hukunci saboda duk abin da muka yi Allah ya faɗe shi cikin Qur'ani sai a nemo malaman mu su za su zo gaban Allah sai wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sai ta faɗa sai Allah ya yanke hukunci ga mudda'i ga mudda'a alai ga alƙali ga shaida sai Allah ya yanke hukunci kowace al'umma haka Allah zai mata to Allah zai tambayi kowane annabi game da sakon shi kuma ya tabbatar da cewa ya isar da wannan sako wa dal kafirin azaban alima kuma Allah ya tanaji azaban wata irin azaba aliman wata take azaba mai radadi ga wanda suka kafirce mu Allah suka kyanta umarnin shi Allah ya kiyaye mu na'am
ya ayyuhallazina amanu quruni imatallahi alaykum idza'atkum jundun fa'arsalna alayhim wa binudan lam tarawha
Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai kawo mana dalilin sanya mu wannan sura suratul ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya aiko shi yayi hijira daga makka zuwa madina abubuwa sun ci gaba da tafiya a farkon karatun mu na gaya muku cewa bayan yakin Uhud Abu Sufyan da wasu mutane sun nemi su zo su gana da manzon Allah wanda karshe aka tafi ba shiri sai da Umar ya zara takobi karatun shekaran jiya kenan ko to Abu Sufyan ya tabin kabilu na Larabawa yawan su ga Afan wajen su Tahama yana tabin su yana cewa a zo a hada wani gangamin yaki wanda a wannan gangamin yakin za a je a murkushe Madina ay buji-buji da ita baki daya to ana cikin wannan Abdullah bin Ubay bin Salul sai ya rubuta dogon wasika wajen Abu Sufyan sai Abu Sufyan ne har yanzu na ji shiru ba wani motsi Abu Sufyan shi kuma ya rubuto mai wasika da aka tashi kuskuren wasika wanda aka ba sako ya taho Madina yana zuwa kan mahada sai bukata ta tafi Sham ta kama shi kawai sai ya ga wani mutum yace Allah kai mutumin ina ne sai yace mai da ya gane cewa ba musulmi bane sai yace mai ni mutumin Makka ne yanzu ina zaka yace zan je in kai samane ne Madina akwai wani dana da nake so in dauko sai yace yawwa dan uwa alhamdulillah kaga wannan wasika ce ta Abu Sufyan kuma kaga ga dinari 100 naka ne daka in ka je ka nemi Abdullahi dan Ubayin ka bashi wannan kuma takuicin ka ne kenan ashe wannan mutum cikakken mai imani ne yana tafiya ya bude takarda sai ga duk bayanan wasika Abu Sufyan ne zuwa ga Abdullahi bin Ubay da aka takarda kawai da ya tashi sai ya kawo ta da kudin da takarda sai ya kawo mu manzo Allah manzo Allah ya karanta ya ce to ai wannan ladan aikin ka ne shi ayya rasulullah ya ce ai ni ban an san lada a cikin aikin zalunci manzo Allah ya ce to ka aje kudin amma takarda ka je kai ma Abdullahi bin Ubay ka ce Abu Sufyan ya aiko min da takarda ga ta nan ya ce a kawo mai aka je aka kai mai takarda ya duba an ce ya dai yi kwanaki bai zo fadan manzo Allah ba daga nan manzo Allah ya ce to ya kamata mu san halin da ake ci manzo Allah ya ta tura ɗan leƙen asiri shi kuma Abu Sufyan yana can yana ta gayyatar jama'an da za a zo a yi wannan gangamin yakin kuma nan Makka ya gaya ma Yahudawa ya gaya ma munafikai su kuma suna nan su ma a ƙarƙashin ƙasa suna ta shirin yaki to ana cikin wannan sai labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah lallai ga Abu Sufyan nan shi kadai daga Makka da shi da Ahabish sauran ƴan kabilu ya dauko jarumi 10,000 kuma akwai ga Dafan sun taho da mutum 1,000 suwani sun taho da mutum kaza suwani akalla dai sun tara gangamin mutane zai kai akalla jarumi kusan 30,000 manzo Allah ya tara sahabbai ya ce to kun ji halin da ake ciki idan mutum 30,000 din nan suka zo ba in ba mun samu taimako daga Allah ba ba yanda za a yi mutum kare su ya ce saboda in sun raba rundunar yakin su hudu ko ina za a iya samu wajen mutum 10,000 ya ce to mu duka ba mu iya tunkaran mutum 10,000 me ya mafita sai Salman al-Farisi ya ce to ya rasulullah ni dan Iran ne ka san su mutanen Iran manzo Allah ya yi masu wani taki ya kalli Salman ya ce ku Salman da musulunci zai yi hijira ya tafi tauraro surayya to ku in kuka sa naci za ku dawo mana da shi shi za kake ganin mutanen kasar da zafin rai to shikenan ya ce ya Rasulullah abin da ya kamata mu yi mu kasan mu muna yin ganuwa mu zo mu ta sarar kasa muna watsa tirgari da haka za ta katanga mai tsawo nan ko mu ba gani wajen gari sai mu yi kofa kofa ne karfi in za a yake mu muna iya duk mu shige cikin ganu wannan mu zo mu mai da karfin mu wajen kofa kuma sai mu sa mata da kananan yara su hau saman dakuna in suka hau saman dakuna idan mayaki ya taho ya zo ya gangaro da dokin shi ya shigo wannan ranin to dokin bai iya hawan kasan nan su kuma sai su ta jifan shi da dutse har su kashe shi mu ko muna nan mun mai da karfi wajen kofa manzo Allah ya ce ai ko wannan shawara ce mai kyau ya ce a zo a kama ginin ganuwa a kewaye Madina manzo Allah alaihi salam sai ya raba aiki din mita kaza yan kabila kaza din mita kaza yan kabila kaza ana ta aiki to shi Salman tunda shi ya kawo shawara duk sahabbai ba ne shekarun shi kuma duk sahabbai ba ne karshen shi da haka shi in aka tashi a wuni daya yana yin aikin mutum hudu mutum biyar to gobe da aka zo za a raba aiki kuma shi ba bai da kabila sai dai an tattara irin su Bilal yan Afirka da sauran su irin su manzo Allah ya tattara su ne sai manzo Allah ya ce to wannan tim din nasu tunda ba su da yawa ya rushe shi za a jeho wani can to shi kawai Salman na zuwa manzo Allah ya dafa shi ko inne suka taso a ba mu shi sai manzo Allah ya ce bazan ba kowa ba Salman minna ahlul baiti Salman a cikin ahlul baiti zai aiki ba wai manzo Allah ya mai da shi sharifi bane a wannan aikin cikin mutanen gidan annabi zai aiki to haka akai ta ginin ganuwa Imam al-Bukhari ya rawaito dogon hadisi yace wata ran ana cikin wannan ginin ganuwar kawai sai aka iske wani kwandutse kwance in an sara gatari ya lauye in an sara diga ta lauye sai aka ji aka gaya manzon Allah ya Rasulullah ana aiki fa an iske wani kwandutse di ya lalata magirban aiki manzon Allah yace ku je ku gaya ma dutsen ganin nan zuwa manzon Allah na zuwa ya anshi magirbi da ya sara wuta ta tashi falau yace to Allah ya nuna min naci gurum ya kara sara yace Allah ya nuna min naci farisa ya kara sara ya fadi kuma wani yanki na ko kristoji shi Allah ya bani nasara nan wajen yace dan haka a ci gaba da diba kawai wannan sara uku duk dutsen sai ya zama kaman yashi kawai aka dinga sa cewa ana kwashewa ka taba jin mai karhi irin wannan shikenan manzo Allah alaihi salatu wassalam aka yi ganuwa bayan an gama ginin ganuwa annabi alaihi salatu wassalam yana a wannan guri shine ma har a lokacin saboda aiki ya rinchaɓe wato ana sai yana Umar yazo yana fada yana har yana zage yana zagin mushrikai ya Rasulullah shagaluna an salati wusta sun shagaltar da mu game da yin sallar tsakiya ba min sallah ba sai manzo Allah ya ce wallahi ni ma ban yi sallar ba daga nan rana ta kusa faduwa annabi alaihi salam yayi alwala da wanda basu yi sallah ba aka yi sallah kamar da alamar lokacin mu yayi go annabi alaihi salatu wassalam bayan an gama ginin ganuwa sai Quraishawa suka zo suka kewaye Madina to a wannan lokacin kallon yawansu masu imanin ma wanda basu girgiza ba di yawan sahabbai basu kai mutum goma ba kowa ya girgiza kowa hankalin shi ya tashi su ko munafukai sai maganganu ai da mun ce abin nan ku kuka kawo mana mutumin nan yau gashi za a mutsike Madina sai dai muka ce kawo shi dan haka kuma je a kama shi a kai masa su kashe mu zauna lafiya da dai maganganu to Yahudawa suna cikin Madina suna ta kulla makirce Quraishawa suna waje suna shirye-shiryen yaki, amma kullun da daddare za a zo a yi mitin. To ya rage bibi kwana uku ba a fara yaki. Cikin hikima Allah subhanahu wata'ala, sai Allah subhanahu wata'ala sai kaddara wani babban komanda daga cikin komandojin yakin, kawai sai Allah ya jiwa mai musulunci. An zo za a yi mitin, sai ya ce yana zuwa, kawai sai ya sulale sai ya biyo ta kudancin Madina, inda dabinai suke, ya biyo ta duhun Madinai dabinai, kawai sai gashi masallacin manzo Allah. Aka kama shi kai, yayi gun annabi na zo, ya Rasulullah, ni kawai na ga bai cancanta a yaƙe ka ba, kawai abin da ya kamata na ga cewa ya kamata in zo in baka shawari kuma in musulunta, kuma in na musulunta ina da shawara. Ya musulunta, sai to ya Rasulullah, ni kadai zan iya rusa maka yaƙin nan? Yace a'a. To ya za kai? Ya Rasulullah, ka banni ni na san yanda zan. Yace to ka ji Allah ya taimake ka. Ya tafi, yana zuwa an kusa tashi mitin da daddare. Daga ina sai ya ƙi magana, ka ina ya ƙi magana, to kai ba za ka yi magana ba, ce duk abin da kuka zarta ya yi. Sai da Yahuda suka dawo, sai kira Abu Sufyan da manyan mutane cikin dare, ya ce kun san abin da ya sa na ƙi magana? Ya ce a, ya ce Madina na je na yau security. Ya ce na je an goya Yahudawa, na iske Yahudawa sun yi nadama, kuma sun ce sun fasa yaƙi har sun je sun tuba gun annabi Muhammadu. To amma annabi Muhammadu ya ce masu ba zai yafe masu ba sai sun kawo mai manya-manyan komandoji wanda suka zo yaƙin nan, da kuma mayaƙa guda goma, banda manyan komandojin da kuma mayaƙa guda goma fitattu, sai sun kawo su nan ya yanka su, tukunna zai yafe masu. Abu Sufyan ya ce kai wani, yanzu ba mun gama mitin da mutanen nan? Ya ce to ƙarya nake yi, ku je za ku ga abin da zai auku. Ya ce abin da nake so da ku, ai za su dawo mitin gobe ko? Ya ce to idan suka dawo, ku ce masu ku ba ku yadda a yi yaƙi ba, sai sun ba ku wanda za ku yi garkuwa da su, manya-manyan Yahuda guda goma, don ka a zo a fara yaƙi su gudu, ku ga za su ba ku? Ce eh, to a kwatanta wannan, ai jibi za a yaƙi, a kwatanta shawara. Gari kuma na wayewa, sai ya maza, tunda ya musulunta, sai ya maza, ya ji aka buɗe mai ƙawar Madina, sai ya tegun Yahuda. Ce to ku je kun san abin da ya sa na ƙi magana? Suka ce a'a. Ya ce cikin daren nan da kuka gaba ku ganni ba, Abu Sufyan ne da sauran mutanen Makka suka ba da ni wakilci, sun aike ni gun annabi Muhammadu, sun ce in je in roƙan masa tuba, kuma ya ce ya yadda zai tuba, amma sai sun kamo mai manya-manyan Yahuda guda goma, an kawo nan zai zo a cikin garkuwa, a cikin rundunar yaƙi zai yanka su. To idan ya yanka su, shikenan zai kyale mu, zai yafe mana, ku kuma kun san yadda za ku kwashe da shi. Ji an yi mitin bayana, aka ce to to shi yasa muka tambaye ka kake magana? Yace to ai kun ga tunda sorry ne, ba a ce in gaya muku ba. Yace amma muna nan da ku, za ku ga Quraishawa sun zo. Ai mallam Hantsina daga ya koma cikin mushaka, kai kwance shi. Hantsina daga kawai Abu Sufyan ya ce wane da wane, ku je gun Yahuda ku ce masu mu ba za mu yaki ba sai sun ba mu garkuwa. Ana wannan shawara ga Yahuda, su ma suka zo ce ba za su yaki bai, an ba su mutane goma sun garkuwa da su. Kace kun ga magana wane ta tabbata? Ashe dai ku Yahuda munafikai ne? Ashe yanzu so kuke ku kama mu kai mu Muhammadu ya kashe? Sai a kai ku munafikai ke, mu ba da mu ba ku wakilan mu kai mai ya kashe, to ba za a yi yakin ba. Yana aka yi zage zage aka rabu. Sai wani mai hankali cikin sai ce kai, ku dai tsaya mu kalli abin nan, mu taho tun daga gida kuma su canza alƙawari. Abu Sufyan ya zara ta kube, in ka ƙara magana zan sare ka. Ya za a ga gaskiya ta bayyana? To suna cikin wannan Allah subhanahu wata'ala kawai da daddare sai Allah ya aika mala'ika Jibril da mala'iku guda dubu da wata irin iska mai karfin gaske iska abinda kai da tazo kawai sai ta rinka yin guguwa tana boris a cikin raƙuman su ta rikita raƙuma raƙumin nan ya koma can raƙumin can ye nan bayan raƙuman sun furgice iska ta je ta rinka tumbuke hemomin su tana watsawa kai Abu Sufyan ne babban komanda sai ce kai jama'a kowa ya gane na kusa da shi mu ga mu a gida to shikenan sai gudu daddade Allah ya watsa su daga nan dai Allah ya watsar da yakin su Allah ya rusar da su to saboda yanayin lokaci na ganin ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu ayin da aran ma ya ja sai ko mu ci gaba da fassara su muna yin bayani ga godan iko da fata Allah ya mana muwafaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu to me ake cewa na'am 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 to karatun jiya kenan daman na sa zai ta kace na ce to shi idan Allah ya ce ayi umarni sai kuma wani mutum ya ce ayi umarni to umarnin wa za a ansa Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsad indallah ai ko je ba na ce haramun bane ko ba na ce haramun bane amma dai na ce ga abinda Allah ya ce ayi na ce ya fi cancanta a yi haka to da haka yanzu shawara ta rage ma uba su ƴaƴa ne wajibi ne su biyayya ga iya sun da ya ce sa sunan kakan shi kuma sun ga idan suka saba haka za a samu sabani sai su sa sai a bar shi yanzu da shi da Allah alga abinda Allah ya ce ga wanda ya ce sai a ci gaba da tahiyya a ga yanda za a yi wannan shi ne abin da zan ci amin 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 to shi ai ramadana ai a madina aka wajabta shi ko kuma badar shi ma a madina aka yi dan haka gaskiya he dai zan bincika in ga shin wace shekara ke banki na manta shekaran zan wace shekara ce akai a bani zuwa gobe ka san karatu yanda yake kana iya ka karanta ba kamar da hankali ba sai gobe na ba da ansan ban kiyaye ba na'am eh to tunda da shi aka san shi sai ai ta kiran shi sai ta kiran shi da shi in kuma ya ga zai iya canzawa hukunci ya kake mashi in ya ga zai iya canzawa amma dai kuma zai sha wahala tunda duk takardun shi ya canza su ko to tunda wannan wani abu ne na larura kuma ta Allah subhanahu wataala ce wanda aka yi da ganganci shine laifi haka ba zai zama laifi ba sai ai ta kiran shi da hakan babu laifi na'am amin ba matar shi ba budurwar shi wanda ya dafa kafadar budurwar shi ai bata halatta gare shi ba ko to tunda bata halatta gare shi ba me ya aikata kina eh wanda aka tara mun me zai samu ai zunubi zai samu kawai ya kan magana kenan zai samu zunubi ya dafa matar da ba tashi ba yayi hakuri he an yi awara shine magana kalas Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ƙara zaune da ƙasar mu lafiya Allah wannan ƙasa ta mu duk wanda suka rikita mana ita Allah ka rikita lamarin su Allah duk wanda suka kulla mana wannan makiyar shi Allah ka kulla musu irin naka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatiha